إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ما ألا مدوك كين سركي غوديا دا يقدر حدور مو أولنا نغري مي البركة أولنا نجدن راديو مي البركة دا تلبيشن نا سرونيا أولنا نغري مي البركة نا تاوا ساكمكون زيارة تدعوا دا مككاو أولنا نغري مي البركة. Muna ma ƴan uwa barka da warhaka, kuma muna amfani da wannan damar domin isar da barka da sallah ga ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci. Yana daga cikin ɗabi'a ta musulmai ma musamman wanda suke ɗaluban ilimi, idan suka zo a wuri suna ƙoƙarin ganin sun amfanar da al'umma wani abu daga cikin abin da Allah ya sanar da su na karatu. Sakamakon wannan yasa muka yi koyi da magabata akan wannan, muka zo muku da wata tsaraba wadda za ta amfane mu gaba ɗaya a duniya da lahira. ƴan uwa masu girma, tsarabar da muka zo muku da ita ce kamar haka: ahkamu siyami sitti min shawwal wa fawa'iduhu, hukunce-hukuncen azumin kwana shidda na watan Shawwal da kuma fa'idarsa ga musulmi. A taƙaicen uwa masu girma, ba mu juma da muka ƙare watan Ramadan ba. Kamin watan ya zo, malamai sun yi ta bayani game da wannan watan. Yanzu ya zo ya wuce, an bar zancensa kuma an koma wani zanci na wata ibada. Wanda wannan babban abin da yake nuna muna shi ne, ashe musulmi ba ya da wani lokaci wanda yake ba na ibada ba. Gaba ɗayan rayuwarsa ibada ce. Idan ya ƙare yanayin wannan ibadar, sai ya shiga a yanayi na wata ibada kuma. To bayan sallah, yanayin ibadar da daga cikin ibadodin da suke a gabanmu shine azumi na kwana shidda na wannan watan mai albarka na watan sallah, watan Shawwal. Asalin wannan azumin hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito da wasu daga cikin marawaita hadisai a ƙarƙashin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Abu Ayyub al-Ansari. Yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: man sama ramadana, duk wanda ya azumci watan Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, sannan sai ya bi wannan watan na Ramadan da azumi na kwana shidda a cikin watan Shawwal, kana ka siyami dahri, to wannan azumin zai kasance masa kamar azumin shekara idan aka hada shi da Ramadan. Ma'ana wannan hadisin yana nuna mana wata garaba sace mai girma ga mutunan kirki, ta yanda zai tara lada mai yawa. Idan mutun yayi watan Ramadan ya zo ya bisa da kwana shidda na wannan watan na Shawwal, to za a bashi ladar kamar ya kwashi shekara guda cir yana yin azumi. Tabbas ko duk mutunan kirki yana ƙoƙarin tara lada, domin lada da ita ce mutun zai tsirata a lahira. Lada ita ce za a aunawa a aljanna a lahira. Idan ladar ta kasance mai yawa, mutun ya tsira, Allah ya ce: faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Duk wanda ma'auninsu na awu a lahira yayi nauyi, ma'ana lada ta yi yawa, to wannan ya rabauta. Wanda kuma ma'auninsa yayi sakwai na lada bai yi nauyi ba, to wannan kuma ya zamanto taɓaɓɓe, ya yi hasara a jahannama zai dawwama. Allah ya kare mu. Kenan wannan ayar tana nuna muna tsiran mutum a lahira ya danganta da yawan ladarsa ne. Samun aljannan mutum ya danganta daga yawan ladarsa ne, domin in ma'aunin ya yi nauyi, to Allah yace fa huwa fi 'ishati radiya, mutun zai kasance a cikin ni'ima yardadda, ma'ana ita ce aljanna. Akwai wani hadisi da wasu suke ruduwa da shi har ma suke cewa aljannata mai rabo ce, wanda sai kaga mutun yana sheke aya yace aljannata mai rabo ce daga duniya sai Kaduna. Dalilin su kuma shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljanna, au kama qala sallallahu alaihi wa sallam, babu wani daga cikin ku wanda aikin sa zai sanya sa aljanna. Sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah, hatta kai ma aikin ka bai isai baka aljanna ba? Sai manzon Allah yace musu wala ana, eh hatta ma ni. Abin da yasa sahabbai suka yi mamaki suka ce hatta kai, dan saboda sun san manzon Allah shine wanda yake kowa yawan ibada, shine wanda kullun qiyamul layl yake, shine wanda yaqumul layla hatta tatafattara qadamahu, shine wanda yake yin qiyamul layli har sai ƙawahuwansa sun kumbura dan saboda tsayuwar da yake yi. To shi yasa suka yi mamaki, hatta kai da kake yawan ibada, kai da kake kowa yawan ibada, aikin ka bai isai kai ka aljanna ba? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu wala ana, eh hatta ni ma, illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi, sai in Allah ya cakuɗa min da rahamarsa. Wannan hadisin ba wai yana nuna aiki ba ya da tasiri bane a wajen shiga aljanna, a'a yana nuna tsadar aljanna ce ta yanda babu irin aikin da zaka iya wanda aikin kawai ya iya kai ka aljanna, dan saboda tsadar aljannar. Jami'in ahadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi aljanna. Ku saurara, hajar Allah tsada ce gare ta. Me ake nufi da hajar Allah? Ma'ana ita ce aljannar Allah. Aljannar Allah tsada ce gare ta. Ala inna sil'atallahi aljanna, ku saurara, abinda Allah yake muku talla ita ce aljanna. Kenan tsadar aljanna ne yasa aka ce babu aikin da zaka iya aikin zalla shi iya baka aljanna, sai in Allah ya cakuɗa maka da rahamarsa. Kenan wannan yana nuna cewa aiki yana da tasiri a wajen shiga aljanna, domin rahamar da aka ce za a cakuɗa maka ita sannan ka samu shiga aljanna, ai rahamar ba za ka same ta ba sai in ka bi Allah madaukakin sarki. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa rabbi rahimun wa rahmanun wa rahmatuhu تطوي الوجود وتطوي كل محتاج من نالها فهو ناج يوم محشره بها ومن لم ينالها ليس بالناج. yace ubangijin mu mai rahama ne, rahamar sa kuma ta game komai, duk wanda ya samu rahamar Allah to shine zai shiga aljanna, shine wanda ya rabauta, wanda kuma ya rasa ta to ba zai taba tserata ba. Ita kuma wannan rahamar ta Allah madaukakin sarki ana samun ta ne a hanyar biyayya a gare sa. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah game da mutanen kirki mai rahama ne, mai jin kai. Kinan uwa masu girma, aiki yana da tasiri, ko aikin ka shine zai baka aljannar ka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, duk wanda ya aikata sharri zai gani, wanda ya aikata alkhairi ma haka zai gani. Shine wani mai hikima yake cewa gadan gadan tuwaffa nufusu ma kasabat wa yahsudu az-zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Yake cewa gobe, yana nufin gobe alqiyama, za a saka ma kowanne mutum da abin da ya aikata. In ya aikata kyaukyawa zai ga kyaukyawa, in ya aikata mummuna zai ga mummuna. Yan magana suka ce abunda mutum ya shibka shi zai girba. Kinan da yawa masu girma, wannan azumin da yazo na 6 Shawwal wata dama ce ta mu ƙara ladar mu wadda da ita ake tsira a ranar alkiyama. Bayan wannan kuma yawa masu girma, ita lada abu ce wanda ba ta yin yawa, domin ko kun san da cewa duk wanda mutum ya zalunta a ranar alkiyama za a biya sa ne daga cikin ladarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama hatta yuqada lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna. Ranar al-qiyama za a saka ma kowanne, za a biya ma kowanne haƙƙinsa. Kuma shi wannan haƙƙin yawma la yanfa'u malun wala banun, dukiya ba da ita ake biyan alhaki na kiyama ba. A nan duniya ne in ka zalunci wani, in aka zo biya za a ci ka tara ne ko abin da ya kama da haka. Amma a lahira idan aka je, idan ka zalunci mutum, to za a biya sa ne daga cikin ladarka. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana suna zama da sahabbai, shi yake ce musu, atadruna manil muflis, shin kun san waye matsiyaci? Sai suka ce, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, matsiyaci a cikin mu shine wanda baya da dirhami, ma'ana baya da ko sisi, baya da kobo balantana sisi, baya da naira, baya da sefa balantana dola ko euro, shine matsiyaci talaka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu, al muflisu man ummati man yati yawm al qiyama bi hasanatin, matsiyaci a cikin al'ummata shine wanda zai zo al qiyama da lada, wa yati wa qad shatama hadha wa kazafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha, zai zo da lada ta ayyuka masu yawa, amma sai dai kashi lokacin da yazo ya zalunci wannan, ya bigi wannan, ya zagi wannan, yayi ma wannan kazahi, fayuta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, sai a doki ladar sa ana biyan mutanen da ya zalunta. Abinda nake so in nuna anan shine, idan ya kasance a cikin ladarka ne za a biya mutanen da ka zalunta, to kenan kana da buƙatar ka tara lada mai yawa wanda zai sa a ranar gobe kiyama, koda an biya mutanen da ka zalunta, to zai maka saura ladar da za ta iya mai yawa tsiratar da kai ka samu shiga aljanna. Ashe lada ba ta yin yawa, don muna rayuwa tare da mutane muna musu kuskure. Man zallazi ma sa'a qattun wa man lahu alhusna faqat, wane ne bai taɓa yin lahi ba, wane ne komi nasa daidai ne, yinan kowa yana yin kuskure. A musulunci hatta hararan mutum da za ka yi ka zalunce sa a ranar alkiyama sai an biya sa. A musulunci hatta bakar magana da za ka ba mutum babu dalili, babu gaira, babu dalili, sai an biya sa, a cikin ladarka kuma za a hudda. To ka san adadin mutanen da ka zalunta? Wannan hadisin kuma har yanzu yana shan kunnuwan mu game da zalunci. Shine wani mai hikima yake cewa, la tazlamanna idha ma kunta muqtadiran fazzulmu akhiruhu yatika bin nadami, namat uyunuka wal mazlum muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami, yace kada kai zalunci idan ka samu dama, domin shi zalunci karshe yana jama mutun nadama ne, nadama ta duniya kuma nadama ta lahira. Kinan in uwa masu girma, a takeice dai lada ba ta yawa, kinan ayyukan alkhairi bai kamata a ce musulmi ya gashi da su ba, kinan wannan shi zai kamu ga gaba mai muhimmanci wadda take nuna muna fa'ida da muhimmanci na wannan azumin na shita Shawwal. To sai mu zo ga gaban mutabi, shine hukunce-hukuncen wannan azumin. Idan muka komo dangane da hukunce-hukuncen wannan azumin, abu na farko da ya kamata mu tattauna a kan shine hukuncin wannan azumin. Wai shin shi azumin na shita Shawwal na kwana uku, na kwana shida na watan Shawwal dole ne, ko kuma in mutun ya so ne zai? Magana wadda take babu tantama a tsakanin malamai shine wannan azumin sunna ce muakkada, sunna ce mai ƙarfi, mustahabbun ne, mustahabbi ne, ana so musulmi yayi, ba dole bane. Amma dai wanda ya san ciwon kansa tabbas zai kokarin yin wannan azumin. Ya tabbata a hadisin da muka karanta wanda babu tantama akan ingancin wannan hadisin. Duk wanda zaka je yana inkarin wannan hadisin, to dai cikin biyu ne, imma dai dan son zuciya ko kuma jahili. In aka ce jahili shine wanda bai san hadisin ba, in aka ce dan son zuciya shine wanda a ya san hadisin amma son zuciya ya hana masa aiki da hadisin. Allah ya kare mu. Dangane da na biyu, shi kuma wannan azumin lokacin sa yana farawa daga ranar daga daya ga sallah, domin ranar sallah baya halatta yin azumi. Ranar sallah ita haramun ma ne kata'al mutun yayi azumi. Yawmu aklin wa shurbin, ranaku ne na ci da sha. To amma da an ce an yi sallah, a goben sallah har zuwa watan Shawwal ya kare, duka dama ce ta yin wannan azumin. Kenan shi yasa abinda aka yi so shine mutun yayi kokari yayi wannan azumin da gaugawa. domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fastabiqul khairat, ku yi gaugawa a wajen ayyukan alkhairi. Domin idan aka kare azumi, mutum ya yi jin nishadi, bai kosa ba, dama ya saba da yin azumi na Ramadan. Idan lokacin da zai yi wannan azumin na sita Shawwal bayan Ramadan da gaugawa, zaka ga ba zai sha wahala sosai ba. Kuma idan mutum bai yi saurin harawa ba, takan iya yiwuwa wani shagali ko wani uzuri ya zo ya hana masa yi. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mutum bai san me zai same sa a gobe ba. Yanzu kana da lahiya, tun yanzu ka fara yi, domin baka san ba mai yiwuwa kamin Shawwal kin ya kare ba lahiya, ko kamin Shawwal kin ya mutu. Idan ko karasu baka yi wannan azumi, tabbas asara ce a gare ka, domin da ka yi wannan azumi Allah ya dauki ranka, to tabbas alkhairi ne wanda yake mai girma a gare ka. Kinan dai ana so a yi gaugawa wajen yin wannan azumin. Sannan kuma abu na gaba shine wannan azumin ana masa niyya. A hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yubayyit as-siyam min al-layl fala siyam lahu. Duk wanda bai kwana da niyyar tashi da azumi ba, to in yi azumin nan bai yi ba. Amma wannan azumin ya shahi, wannan hadisin ya shahi azumi na farilla da azumi wanda yake da dalili. Domin azumi kala biyu ne, akwai as-siyamul mutlaq, akwai as-siyamul muqayyad. Azumi wanda yake na kawai kana nishadi ne sai kai, ko kuma asali baya da wani dalili. Misali, manzo Allah yana yin irin wannan azumi, wata ran manzo Allah zai tashi da sahi ya ce a kame shi kari, in aka ce babu komai sai ce to inni idan sa'im, to ni kenan azumi nake, kawai zan yi azumi. To kun ga wannan azumi ne mutlaq, ba a kwana da niyyar shi ba, amma kasancewar ba a samu abinci ba kawai sai a wuce da shi. To amma in azumi ne wanda yake da dalili, shine as-sawmul muqayyad, azumi wanda yake da dalili, kamar azumin sita Shawwal. To tun da dare kamin ka kwanta shi ga kwana da niyyar, in Allah ya kai mu asuba zan tashi da azumi. Kina wannan shine bambanci tsakanin azumi wanda yake da dalili da kuma azumi wanda yake mutlaq. Sannan kuma wannan azumin ya halatta mutum ya rarraba sa, ma'ana ba dole sai mutum ya yi shi ba ɗaya bayan ɗaya, ya yi shi ɗaya bayan ɗaya. Domin misali, muka ɗauki azumin Ramadan, shi dole ne in ka fara ba ka ajiyewa sai an ƙare. Wannan azumi ne na me, na farilla. Amma shi azumi na nafila ana ba mutum dama, yasa malaman fiqh suke cewa jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id, ma'ana ita farilla ana tsanantawa, amma ita nafila ana so a kama mutum. Domin ita farilla dole ne kai, ita kuma nafila in kaga dama ne kai. To kasancewar in kaga dama ne kai, ba dole bane akan kashi aka sauƙa so ka maka. To daga cikin sauƙin da aka ma mutum, wannan azumin ba dole sai ya bi shi ɗaya bayan ɗaya ba. Idan kana iya yau kai, gobe ka huta, gobe ka banda gobe kai, jibi ka huta, gata kai, citta ka huta har zuwa ka ƙare. Ko kuma in kana so, kana iya meke da suna duk kwana biyu kai, ko duk kwana uku kai. Abinda dai ake so, kada Shawwal ya wuce ba kai azumi ɗaya shidda ba a cikin wannan watan. Bayan wannan shine kuma, shi wannan azumi yana daga cikin sauƙin da ke tattare da shi, shine idan ka fara ba dole bane ka ida. Bil misali yattadhihu al-maqal, kai ne ka ɗauki azumin sai da Shawwal, sai ka zo wajen wata walima, sai aka maka bismillah, kai kuma abincin nan haya birge ka, to ya halatta kawai ka ci wannan abincin ka ashe azumi, kun ba ka da ladar komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mutatawwi'u as-sa'imu al-mutatawwi'i amiru nafsuhu, as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsuhu, shi mai azumi na nafila yana da damar cin karansa ba babbaka. In sha'a atamma, in sha'a asama, wa in sha'a atamma, in ya so ya aje azumi, in ya so ya cika sa. Kenan shi irin wannan azumin babu lahi dan mutun ya aje sa banza banza. Amma azumin farilla shine wanda in ka doka ka aje, to wannan kai babban lahi, kuma duk azumin da zaka yi ba zaka iramka wannan azumin ba. Kenan wannan azumin daga cikin saukin sa, lokacin da ka doka ka ji wahala, ko kuma wani aiki ya same ka, ko kuma kaga wani wata mafi da baka iya hadi mata miyo, to a wannan lokacin kana iya aje wannan azumin. Dukkanin kuma wannan an yi sa ne, an bada dama ne dan saboda a kwadaitar da mutane ga yi, dan saboda kada me yake da suna so yi tsanani a wajen yin sa. Sannan kuma daga cikin hukuncen wannan azumin shine ba dole bane sai ka ramka azumin sannan kai shi ta Shawwal. Ma'ana idan ana biyar ka azumin Ramadan ba dole bane sai ka yi ramko sannan kai shi ta Shawwal, amma an yi son ka ramka kin sannan ka meke da suna ka biyo da azumi na sita Shawwal, haka aka hiso, amma ba dole bane. Wannan ita ce magana wasat wadda take tsakanin mungunan malamai, domin akwai malaman da suke da ra'ayin ba za a yi sita Shawwal ba sai an biya. To amma magana mafi inganci shine kana da daman kai sita Shawwal daga baya ka ramka, domin ka'ida ce a wajen malaman usul suke cewa yughtafaru fil muwassi'i ma la yughtafaru fil mudayyiq, yughtafaru fil muwassi'i ma la yughtafaru fil mudayyiq. Ibadu kala biyu ne, akwai ibadun da suke da lokaci mai yalwa, akwai ibadun da suke da lokaci takaitacce. To idan ya kasance ibada tana da lokaci takaitacce, to ita wannan ibadar ana so mutum ya gaggawayinta. Sai kasance ga ibada mai lokaci mai yalwa, to a wannan lokacin kana iya ka jinkirta ta har zuwa dai kamin lokacin ta kare. Misali shi azumin sita Shawwal kwana 30 ne kawai cikin yayi yawa, shi kuma ramkon azumi kana da wata 11 cir ramkon azumi, to kenan ana baka damar kai wannan sita Shawwal kin, domin shi lokacinsa takaitacce ne. Sannan daga baya in kana so shi azumi na ramko kana iya so kai shi, dan saboda kana da wata 11, domin shi azumi na ramko kana iya ma har sai wata na gab daga shi sai Ramadan kai. Domin Aisha take cewa kana yakunu alayya sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Shawwal, ana biya na azumi na Ramadan wanda ban samun damar ramka shi sai ma a cikin wata illa fi Sha'ban, sai a cikin wata na Sha'ban wanda daga shi sai Ramadan. Kinan dai a takaice abin da yake shine mutun ya ramka sannan yayi. In kuma ka san da in kace sai ka ramka, in kin san da in kika sai kin yi ramko sannan ki in sai kin yi ramko, in kin san da in kin yi ramko ba za ki iya yin sita Shawwal kinan, ba za ki yi azumi na rakiyar wata ba. To abin da yake shine ki na rakiyar wata daga ba sai ki ramka, domin aljam'u aula min at-tarjihi, mutun ya hada guda biyun shi yake alkhairi, Allah ya bamu ikon yi. Daga cikin hukunce-hukuncen wannan azumin shi kuma shine wannan azumin ya halatta yin shi a kowanne ranaku. Idan muka ce kowanne ranaku muna nufin hatta ranakun da asali aka hana yin azumi. Misali ya tabbata hadisi manzo Allah ya hana yin azumi a ranar Asabar, manzo Allah ya hana yin azumi a ranar Juma'a. Duka wannan an hana shi ne ga wanda ya keɓance ranaku. Amma idan ya kasance azumi ne wanda yake da dalili, yana duka ana nufin azumi wanda bai da dalili ne a as-sawmul mutlaq. Amma azumi wanda yake muqayyad, kamar yadda mu gani a can baya, azumi wanda yake da dalili, to wannan ya halatta a yi shi hatta ranakun da aka hana yin azumi. Kenan kwanaki guda 6 na azumin rakiyar wata hatta ranar Asabar, ranar Juma'a, duka mutum yana iya yi babu lahi, domin azumi ne wanda yake da dalili, azumi ne wanda yake da kaidi. Kamar misalin ai salloli ne, ai kun ga akwai lokutan da aka hana yin sallah. Misali idan rana ta zo tsakiya ba a yin sallah, misali bayan la'asar ba a yin sallah, bayan asuba ba a yin sallah. Duka wannan menene? Kamin abinda sallolin da aka hana su ne as-salawatul mutlaqa, salloli wanda ba su da dalili. Amma sallolin da suke da dalili a wannan lokutan duka ya halatta kai. To haka shi ma azumi wanda yake muqayyad ya halatta kai shi a ranakun da aka hana ma yin sallah. Sai hukunci na gaba wanda yake shine na ƙarshe shine a cikin wannan kuma azumin akwai wata gara basa a cikin sita Shawwal kin, shine ya halatta mutum ya haɗa niyya biyu a wannan azumin. Misali mutum ne ya saba yin azumin lundi jeudi, azumin litinin da alhamis, to sai ya kasance in zai yi azumin sita Shawwal sai ya ɗauki shi a ranar litinin da ranar alhamis. Zan iya baku misali da kaina, ni haka nake yi, alhamis da litinin nake yi, idan nazo zan yi ranar litinin da ranar alhamis sai in dauki niyyar azumin sita shawwal ne kuma lokaci guda azumi na lindishiri azumi na litinin da alhamis idan mutun yi wannan niyyar to sai ya tashi da lada guda biyu da lada ta azumi na sita shawwal da kuma lada ta azumi na litinin da alhamis wannan kuma dalilin sa shine kaida fiqhiyya da suke cewa idza ijtama'at ibada wasu malamai suna ganin ma kaida ce usuliyya kamar da al-Imam Ibn Uthaymeen ya kawo ta a cikin manzumakin sa ta mai ke da suna al-qawaid mai ke da suna al-usul al-fiqh da yake shi a cikin kaidodi na manzumakin sa ta qawaid usul al-fiqh kenan kaidar shine suke cewa idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fa tudkhalu as-sughra fi al-kubra idan ibadu guda biyu suka hadu wanda jinsin ibadun guda ne kuma a lokaci guda to ana yin niyya guda biyu sai a sa su a cikin juna bil misali tadhihi al-maqal kai ne ka tashi sahir juma'a da janaba a wannan lokacin kana da damar kai niyya guda biyu wanka na juma'a da kuma wanka na me yake da suna na me ake cewa da kuma wanka na janaba ke wankan juma'a da wankan janaba kun ga ibadu ne guda biyu suka hadu wanda jinsin su guda ne ana gane da kyau ko sai a yi musu wanka guda kuma mutum ya wadatar mishi da yin wanka na juma'a cikin haka shi ma wannan azumin idan ka zo za ka yi ranar litinin ko ranar alhamis ko kuma idan yayi daidai da lajur blan ayyamul bid wa'annan kwanakin guda uku na kowanne wata na 23, 24, 25 kana iya duka ka hada su kai niyya guda kuma insha Allah da yardan Allah sai a samu lada domin innamal a'malu binniyati ayyuka niyya Allah yake kallo kun bayan wannan ka'ida ce suke cewa an-niyyatu ablaqu min al-amali niyya ta hi muhimmanci akan aiki takan iya kai niyya abu ba kai ba amma a baka lada amma kuma kai aiki dan dalilin rashin niyya mai kyau sai a hana maka lada a takeicin wa masu girma wannan su ne kaɗan daga cikin hukunce-hukunce na wannan azumin mai yake da suna mai albarka na sita shawwal to sai wata gaba mai muhimmanci shine manuhar wannan azumi da kuma fa'idodinsa a farko mun ga fa'ida mafi girma to akwai su fa'idodi bayan wannan yana da kyau mu san da malamai suna cewa wad'u shara'i'i innama huwa li masalihil ibadi fil ajili wal ajili ma'an duk abin da kaga addini ya umurce mu to zaka gani a ciki akwai wata maslaha akwai wani intere akwai wani amfani a gare mu idan mun yi fil ajil anan duniya da ayyuna yace al ajil duniya wal ajil da kuma alahira to menene amfani da ya tattara a cikin wannan azumin ko kuma manuha ta wannan azumin daga cikin manuha ta wannan azumin shine tahqiqu ma'na al-istimrariyyah fi al-ibada shine wannan azumin kaman ana koya maka ne ci gaba da ibada ta azumi kai kwana 30 ko 30 ba dai kana azumi yanzu bayan wannan kuma sai aka ce kai da shidda a cikin wata na gaba ana koya maka ne da ashe ba Ramadan kawai ya kamata ka takaita da yin azumi ba ya kamata a ce bayan Ramadan kin ma kana kokarin yin azumin lokaci zuwa lokaci domin shi azumi ba Ramadan kawai ake yin sa ba azumi ibada ce daga cikin manya-manyan ibadu daga cikin ibadu ma wanda suke cikin gimshikai na musulunci yana ana koya maka ne ci gaba da yin wannan azumi domin shi azumin malamai suke cewa as-sawmu madrasatu at-ta'affufi wat-tuqa wa taqarubul bu'ada'i wal-aghrabi shi azumi wata makaranta ce wanda take koya maka takawa da kyakkyawan ɗabi'u take koya maka wasu abubuwa wanda baka saba yi ba to kinan ta koya maka azumi bayan azumin nan ya wuce to kinan sai ana kokarin ana so ka rika yin azumi lokaci zuwa lokaci irin azumin litinin da alhamis irin azumi na annabi Dawud alaihi salam irin azumi na lajur blan ayyamul bid da abin da ya kama da haka daga cikin fa'ida ta wannan azumi shine ta'widu at-taqsiri al-khafi lis-sa'im a gargashin wannan azumin akwai kankarar na kasu da aka samu a cikin azumi na farilla akwai bambanci tsakanin kankarar da zakatul fitr take ma mai azumi da kuma shi na kankarar sita shawwal. Shi kankarar da zakatul fitr take ma mai azumi ba ta da alaka kai tsaye ga azumi, tana da alaka ne da ayyukan da mutum ya lokacin da yake azumi. Lokacin da mutum yake azumi yayi wasu ayyuka wanda ba su dace ba, amma ana nihin kananan laihuka, to ita zakatul fitr za ta kankare mutum wannan laihi. To shi kuma akwai lokacin da mutum zai yi azumin ya kasance azumin bai ma yi ba, to shi azumi na sita shawwal yana daga cikin mahimmancinsa na kasun da aka samu a irin wannan azumi wanda mai yiwuwa za ka yi ka yi kuskure a cikinsa ko bai yi ba ma, to wannan nafila ta sita shawwal sai a cike da ita. Kamar yadda ya tabbata a hadisi, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abubuwan da za a dubawa a cikin ayyukan mutum shine farilla. Idan farilla ta cika shikenan, idan farilla bata cika ba sai a ce unzuru hal li abdi min tatawwu, kudi ba bawa na yana da nafila. Kinan lokacin da mutum yayi azumi na farilla aka samu irin azumukan da busi ba ko aka samu naqasu a ciki, to wannan azumin na nafila a ranar alkiyama da kai da shi za a dauko a ciki wannan azumin na Ramadan, domin nafila aikin ta ne da take gurbi na farilla. Abu na gaba daga cikin fa'idar wannan azumi shine tarbiyatul qalbi ala al-ikhlas. Wannan azumi a cikin sa akwai tarbiyar zuciya game da ikhlasi, ma'ana game da yidan Allah. Me ake nihi da tarbiyar zuciya game da yidan Allah? Shine idan mutun ya azumin shi ta shawwal, alama ce wadda take nuna hatta azumin Ramadan kin da yidan Allah yayi shi. Domin azumi kala biyu ne, akwai siyamul ibada akwai siyamul ada. Azumi na al'ada wanda na gani ana yi, ina yi ne dan ba yanda na iya, wannan shine azumi na al'ada. Shi kuma siyamul ibada shine wanda zai mutum zai yi dan Allah, ko da kowa bai yi ba shi zai yi. To lokacin da aka yi azumin Ramadan an kare sai kai wannan, to alama ce ta kai azumin da kai na Ramadan dan Allah ne kai shi. Domin wanda aka ce kai dole kai, kuma gashi wanda aka ce ba dole ba kai, to ya nuna kana yi ne dan Allah, kana yi da ikhlasi. Shi kuma ikhlasi idan aka same sa a rayuwar mutum, to an samu tauhidi, an samu babban abu. Allah madaukakin yake cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. Allah bai umurce mu da komai ba sai dai mu bauta masa, muna masu ikhlasi a cikin bauta. Al-Imam Ibn Al-Qayyim yake cewa wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi akhlasihi ma'a al-iman. Al-arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu an al-ihsani am an al-ikhlas. Kinan dai wannan azumi na nafila alama ce in kai shi da duk abin da kake ko Ramadan kin da kai kana yi ne dan Allah. A takaicin uwa masu girma, anan nan mini lokaci yayi, ina fadakar da mu da kwadaitar da mu akan mu yi kokari mu yi wannan azumin, domin a cikin sa akwai alkhairi mai yawa, zai sa Allah ya soka, domin mai yin nafila Allah yana son sa. Wa ma taqarraba wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah yace bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafila face na so shi. Kenan mu yi kokarin wannan azumin na sita shawwal, akwai alkhairi mai yawa a ciki, rishin yin sa babbar asara ce ga musulmi, duk da ko ba dole bane. Allah ka ba mu ikon yi, ka saukake muna, ka kuma dawwamar da mu akan ibadun da muka saba yi bayan Ramadan, a cikin Ramadan hatta bayan Ramadan mu cigaba da yi, inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. A ƙarshe muna sanar da 'yan uwa wanda ba su sani ba da cewa akwai daura da za mu gabatar a nan masarautar Rumfar Club, wanda ta kunshi daura mai bayani akan usulul fiqh a karkashin manzuma ta Ibn Usaymin, wanda suke da dama kina za su iya halarta. Za a fara da Dijinavar bayan magriba zuwa Vendezar in Allah ya so. Allah ya bada ikon halarta. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.